Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato voahausa.com ko sashen hausa.com, domin sauran shirye-shiryenmu. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe tare da Yusuf Aliyu Harande da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Alhamis 23 ga watan Mayu 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Yusuf, ba mu kanin labarai.
To Hafiz, kanin labaran da shine an fara samun sakamakon zaben da aka gudanar a kasar India, wanda ake sa rai za a kammala shi a yammacin yau. Sannan kuma a yau Alhamis, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce za ta gabatar da wani sabon ainihin kuduri ga majalisa ko kuma daga fadar White House.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za a ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta shigar da shugaban jam'iyyar Mudal Limana Hama Amadu Kara. Ko me zafi haka?
Baka faɗin abubuwan da ke sare mu mutanen mu gwiwa, saboda ƙasar mu ce wannan, ba mu da wata sayita, sojojin mu ne, wani ba zai zo mana yaki ba.
Muna tafa da ƙarin bayani. Haka kuma za a ji cewa mutum hudu sun mutu a garin Karkarai da ke yankin gundumar Kwanni sakamakon faɗa tsakanin manoma da makiyaya. Kowane irin kira hukumomi suka yi ga jama'a?
To mun kiran da mun kwansiye ne da sauran al'ummar sun kata. To wai ma al'ummar da gidaje kai. Ko mutum ya zo ya tabi kayanka a fada hanka ce kake. Ba magana fada, wanda ya tabi kayanka in ka san shi, fada mu hukumar garin ku na farko shi ne hakim.
Sannan muna tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar za ta gabatar, amma da farko bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A sakamakon farkon farko da ya fara bayyana a zaben shugaban kasar India da aka yi, an fara kididdiga su a yau Alhamis, yana nuni da cewar jam'iyyar mai mulki ta Prime Minister Narendra Modi ta ita ke da rinjaye. Amma dai sakamakon ƙarshe na baya-baya na kimanin kiliyan mutane miliyan 600 da aka zazzaka kada ƙuri'unsu zai bayyana, yayin da jam'iyyar Bharatiya Janata BJP take da rinjaye ƙuri'u na kujeru na mutane na kujeru 292 na majalisa, inda ita kuma jam'iyyar adawa ta Congress Party ke da kujeru 50 na 'yan majalisu a yanzu a wannan kusan tsakiyar ranar yau. Idan har sakamakon ya ci gaba da tafiya haka, to lalle jam'iyyar BJP ta yi rawar gani fiye da yadda ta yi a zaben da ya gabata a shekarar 2014, kuma ta iya zama mai rinjaye a majalisar dokokin kasar ta India, wadda ke da kujeru 543. Mai magana da yawun jam'iyyar BJP GVL Narasimhan Rao ya yaba wa sakamakon farko, wanda ya alakanta shi da irin kwarewar siyasa da kuma kyawawan manufofi na Prime Minister Narendra Modi. A yau Alhamis, ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon take shirin ta yi wa fadar White House ƙarin bayani kan yiwuwar tura ƙarin dubban sojojin ƙasar zuwa gabas ta tsakiya. A cewar jami'ai, buƙatar neman ƙarin sojojin na Amurka ya fito ne daga cibiyar rundunar dakarun ƙasar, kuma za a gabatar da ita ga fadar shugabar ƙasar a yau Alhamis. A cewar wasu jami'ai waɗanda suka nemi a saka sunansu, domin a cewar su ba a fitar da batun a hukumance ba, kamar yadda kafofin yaɗa labarai suka bayyana. Amma ba a babu tabbacin cewar ko fadar White House za ta amince da tura dukkan ƙarin bukatun da aka nema na ƙarin sojojin, ko kuma za ta tura wasu daga cikin adadin da ake bukata da ke da haɗuwar da suka hada da kayayyakin aiki, ciki har da jiragen ruwa. wata matsala da aka cimma aka kasa cimma matsaya fadar White House da ƴan majalisun dokokin kasar suka fito daga manyan jam'iyyun siyasar Amurka kan batun samar da abubuwan more rayuwa ta ruguje. Matsayar dai ta rugurguje ne bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar dakatar da yin aiki da ƴan jam'iyyar Democrat kan batutuwan kan batun yin dokar a majalisa. Muddin ƴan majalisun ba su amince su daina binciken gwamnatinsa ba. Da safiyar jiya Laraba, shugaba Donald Trump ya ki gaisawa da ƴan majalisun na jam'iyyar Democrat, balle ma ya zauna da su su tattauna a ofishinsa da aka shirya ganawar, a cewar waɗansu da suke cikin ɗakin lokacin da lamarin ya faru. Trump ya soki kalaman shugabar majalisar wakilai Nancy Pelosi da ta yi a safiyar jiya, inda take zargin shugaban da cewar yana rufa-rufa. Cikin bacin rai, bayan sa'o'i cikin mintoci uku, shugaba Donald Trump ya fice daga ɗakin taron, ya kuma nufi inda manema labarai suka taru a farfajiyar fadar ta White House, ya bayyana musu cewar shi baya rufa-rufa. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa a birnin Washington DC. Gwamnatin Pakistan ta ce ta samu nasarar kammala atisayen harba makamai masu linzami kira ballistic, wanda ke iya ɗaukar nukiliya da sauran alburusai mai tafiya kilomita 1,500. Hakan na zuwa ne biyo bayan ta da jijiyar wuya da ke faruwa tsakaninta da abokiyar hamayyarta ta India. Wasu kuma na ganin matakin kokari ne na hukumomi Islamabad ke yi don kawowa ƙarshe da tsakaninsu da New Delhi wajen faɗaɗa rumbun makaman sojoji da kuma irin ci gaba da India ta samu a harkar kayayyakin kimiyya da kuma zamani. Bayan harba wannan makamai na linzami da tekun Arabia a yau Alhamis.
Yusuf Aliyu Haran dake nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotanninmu, za mu kuma fara ne daga jamhuriyar Niger, inda gwamnatin kasar ta shigar da karar shugaban jam'iyyar Model Lumana Hama Amadu a kotu saboda zarginsa da yunkurin katsewa jami'an tsaro hanzarin yaƙi da ƙasar ta Niger ke yi da 'yan ta'adda, biyo bayan kalaman da ya furta a wani faifan bidiyo da ya bayyana a kafafen sada zumunta a washe garin da aka hallaka sojojin ƙasar kimanin 29. Sai dai makusantan Hama Amadu na cewa wannan bita da kullin siyasa ne, ga rahoton da wakilin Musulum Muminu Barma ya aiko mana daga Yamai.
Faifan bidiyon wanda hukumomin Nijar suka haramta wallafa shi ta kowace irin kafa na ɗauke ne da wani saƙo wanda a cikinsa Hama Amadu ke nuna jin takaici akan abin da ya kira gazawar gwamnatin Nijar wajen shawo kan matsalar tsaro. Yana mai cewa gwamnatin na amfani da yanayin taɓarɓarewar tsaron da ake ciki don aika wani rukunin sojojin ƙasar lahira da gangan, yayin da wasan akan korar su kwata-kwata daga aikin soja akan dalilan da basu taka kara suka karya ba. Tuni dai ma'aikatar tsaro ta ƙasa ta ba da sanarwar kai wannan magana a gaban kotu akan buƙatar ta yi hukunci, in ji ministan tsaro Alhaji Kalla Mutari.
Ni na jiya, abin ya min ciwo, kowa ya jiya, to baya da kyau, muna yaƙi. Baka hudun abubuwan da ke sare ma mutanen mu gwiwa saboda kasan mu ce wannan, ba mu da wata sahita, sojojin mu ne, wani ba zai zo mana yaki ba, su za su mana shi. Kenan abin da ya rage ga dan kasa karamci kai musu addu'a na su ci nasara, ba kai musu magana ba kalamai na sare su ko na hana su zuwa hilin daga. Bujuju zai kiran shi ya sake hudun abin da yake ni
ni wanda na jiya ya isa nace mu juje bincike shi.
A nasu bangare magoya bayan jam'iyyar Model Lumana irin su Bana Ibrahim na kallon matakin na gwamnatin Niger a matsayin wani bitar kullun siyasa.
Hassan din tarayya bai son Hamma Ahmadu na dawowa Niger. Sun san da Hamma Ahmadu bai karya. Da yace zai dawo, dawowa zai. In suna so su je koti su yi plan to 15, wannan abun ba abu bane dake ba mu tsoro. Bi iznillahi ta'ala bai hana Hamma Ahmadu ya dawo cikin kasar shi ya azu takarar shi kuma ai gogormaya a 2021 na ganin cewa mu hauda shi bisa kan kargar milkin Niger.
A cikin wannan sakon bidiyo jagoran na ƴan adawa ya zargi mahukuntan Niger da rashin baiwa dakarun kasar wadatattun kayan yaki, lamarin da yake ganin shine ke kawo cikas a wannan yaki da yaki cinyewa.
Wani soji ne anka gani wanda ya hinna Niger kaya nan a cikin wannan lungu? Na Mali ne ko na Chad ko na Nigeria? Babu shi nace duk wanda ya faɗi magana ce yake muna da kayan aiki na gaske, kuma kayan aiki na gaske za su zo na zaman da jirage da motoci mun sai har taimako muka bawa an saka sai shi na kayan aiki. Sojin Niger suna ji abin da nake faɗi in ba gaskiya ne ba, ni ne minister of defense kenan na sawa nake faɗi.
Manasarta na kallon wannan cece kuce a matsayin wani sabon babi a takaddamar da ke tsakanin gwamnatin Renaissance da ɗaya gefe tsohon kakakin majalisar dokoki Hamma Ahmadu wanne yake gudun hijira a waje yau shekaru kusan hudu bayan da kotu ta fara haramar gurfanar da shi akan wani zargin da ya shafi badakalar safarar jarirai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma. To har yanzu dai muna jamhuriyar Niger din, inda mahukunta ke ci gaba da kira a gundumar birnin Kwanni da a zauna lafiya biyo bayan faɗan da aka yi a garin Kankarai tsakanin manoma da makiyaya da yi sanadiyar mutuwar mutum hudu, yayin da mutum ɗaya yake cikin matsanancin hali a asibitin Galmi. Ga rahoton da Haruna Mammani Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni.
A garin Kankarai ne da ke cikin gundumar birnin Kwanni aka yi wani faɗa tsakanin manoma da makiyaya inda mutane hudu suka rasu, yayin da ɗaya ya shiga cikin matsanancin hali kamar yanda mai darajar sarkin Fulanin birnin Kwanni Alhaji Mamman Barte ya muna ƙarin bayani.
Wani gari na tsakiyar Kankarai wajen Dundayi, Kankarai tana nan cikin komin din Alila ce, department din Kwanni. Can da abin ya faru dan gata a ga mutum kikenan makiyayi ya zo da tumaki. Allah ya sa suna cikin ya koro su to shi gama ya ce ma makiyayi a wani kai da kanka gaba kanka kuwa to nan sai partiyar ta shiga tsakanin su a inda kai ci makiyayi ya bugi mai dangal to ga abin da ya sa bisa ga haka nan su ko dangi sun kasu ko ya ji mu kuwa tsakanin su da shi makiyayi da shi.
Wannan lamarin ya faru ne a cikin lokacin rani mai tsawo ana gab da shiga damana, shi yasa mahukunta na bariki da na gargajiya yin kira a wani taron majalisar da'irar karkarar tsarna da ke cikin gundumar birnin Kwanni a lokacin da suka wannan batun kasancewar irin munin da lamarin yayi domin ganin cewa an samu zaman lafiya tsakanin mazamna karkara musamman manoma da makiyaya a daidai lokacin shigowa ayyukan damana da ke karatuwa a jamhuriyar Niger a halin yanzu. Kamaran da za ku ji daga bakin Alhaji Ibrahim Salifu Dan Baladima da ya wakilci mai martaba sarkin birnin Kwanni a wurin taron na tsarnawa.
Yanzu wanda an za a shigowa damana da musula damana ko da an yi ruwa kuwa ta yi zuwa aiki dan mutum yi manomi me tayi shibka zai shibka kuma fitowa zati kuma akwai dabba na yau kenan ko inda anka ce ga dabba ga shibka ita ko dabba da abin da ka fada shibka ta fita to mun kiran zuwa mun konsiyin ne da sauran al'ummar sun kata su wai ma al'ummar da gidaje kai ko mutun ya zo ya tabi kayanka ba fada anka ce mutun shi ba magana fada wanda ya tabi kayanka in ka san shi fada mu hukumar garin ku tamar ko shine hakimin ku wannan ya zo ya mini balla ka bar shari'a tayi aikin.
Daya daga cikin ababen da ke ɗaukar hankulan mahukunta da ke da alhakin kulawa da karkara a jamhuriyar Nijar irin wannan lokacin shine rashin fahimtar da ke shiga wani lokacin tsakanin manoma da makiyaya ganin cewa lamarin kan haifar da itti'ila'i da ke da muni wanda kamin a shawo kansa hasara ta riga ya tabku. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Haruna Mamman Bako. To yanzu kuma ga Hawa Umar da shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu tattauna ne akan zazzabin cizon sauro wanda ya fi shafan kwakwalwa, wato cerebral malaria a turance. Ba mu haihuwa ne da ke da ba ta hukunan. cerebral malaria ko kuma zazzabin cizon sauro wanda ya shafi kwakwalwa. Zazzabi ne mai tsanani da kan shafi hanyoyin jini da kuma kwakwalwa. Cutar kan kashe lakar jiki da kansa kasala, kuma cutar kan haifar da matsalar numfashi. A wasu lokutan ta kan fitar da mutum daga hayyacinsa. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya dake Abuja. Likita, barka da warhaka.
Barkamu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa, wato cerebral malaria a turanci.
A likitance zazzabin cizon sauro ana kasa shi kashi biyu: zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba, da kuma zazzabin cizon sauro mai tsanani, wato wanda ya ta'azzara. To a cikin waɗanda suke da tsananin nan wanda suka ta'azzara, akwai wanda ake cewa cerebral malaria. Wannan zazzabi ne wanda ya shafi kwakwalwa. Kwayoyin cutar malaria sukan bi hanyoyin jini na cikin kwakwalwa, sai su kawo matsaloli da dama. Sai mutum ya fara samun matsalolin da suka shafi bai san inda yake ba, sai suma, sai ya shiga cikin abin da ake cewa koma, wato suma da mai tsanani. Yawanci bayan an samu jijjiga, wato convulsion, sai a shiga wannan koma. Hukumar lafiya ta duniya tana cewa idan aka samu wanda ya samu wannan jijjiga ya shiga wannan suma mai tsawo da ya wuce awa daya, bayan an duba da sauran dalilan da ya sa mutum zai iya samun wannan suma mai tsawo ba a gani ba, to ana kiran wannan cerebral malaria, wato zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa.
Me ke kawo irin wannan nau'i na zazzabi?
Kamar da yadda watan malaria take bata wadda bata azara ba, kwayoyin cutar malaria nan suna cikin jini ne. Saboda haka kwayoyin cutar nan za su zagaya ko ina. Idan suka shiga cikin hanyoyin jini na kwakwalwa, suka taru da yawa a cikin kwakwalwa, to shine suke kawo duk wannan matsala da ake samu.
To likita, menene alamomin irin wannan zazzabi?
Yawanci da an dan samu zazzabi kwana daya, kwana biyu na malaria nan wanda ba dauki mataki ba, sai mutum ya samu jijjiga, sai kuma ya shiga abin da ake cewa koma, wato su wannan mai nisa. Wannan shine alamun da ake gani a gane cewa to akwai wannan cuta mai tsanani ta malaria. Likita zai yi bincike, idan ya duba mara lafiya akwai wasu alamomi da zai gani wanda za su tabbatar masa cewa wannan mutumin lalle yana daga cikin wanda tana iya yiwa yana daga zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda ya shafi kwakwalwa.
To likita, za a iya cewa zazzabin malaria ne ko kuma zazzabin cizon sauro ne ke rikidewa ya zama irin wannan zazzabin da ke shafan kwakwalwa?
Zazzabin malaria ne, illa iyaka shi wannan wanda ya ta'azzara ne, ba kamar wancan wanda bai ta'azzara ba. Wanda bai ta'azzara nan ba shine wanda bai taba wani bangare na jiki da zai iya kawo matsala ba, amma wanda ya ta'azzara ya shafi bangarorin jiki da dama, kamar koda ko hanta ko ita kanta kwakwalwa, ko kuma ya farfasa kwayoyin jini yadda jini ya yi kadan a jikin shi mara lafiya, da kuma sauran wasu sinadarai da ake iya duba. Saboda haka ita zazzabin cerebral malaria tana daga cikin wannan wanda ya ta'azzara kenan, wanda ya shafi kwakwalwa kuma ya kawo wadannan matsaloli.
Suwa cutar ta fi barazanar kamawa?
Yawanci sun fi kama waɗanda garkuwar jikinsu ba ta da kwari akan zazzabin cizon sauro. Misali, yara mafi yawanci 'yan ƙasa da shekara 5, da mata masu juna biyu, da kuma waɗanda baki ne sun zo daga inda babu zazzabin cizon sauro, wato waɗanda ake cewa non-endemic malaria zone, suka zo su can ƙasa su babu zazzabi, saboda haka jikinsu bai wani garkuwa saboda wannan cizon sauro ba, ko kuma wannan dalili yasa garkuwar jikin ta zazzabin cizon sauron nan ta yi kasa. To waɗannan su ne suke da hatsarin kamuwa da wannan zazzabi na cizon sauro wanda ya ta'azzara kuma ya shafi kwakwalwa.
Misali, idan zazzabin cizon sauro ne ya rikide ya zama wannan cerebral malaria, shin yana ɗaukar lokaci ne kafin ya rikide, ko kuma daga ya kama mutum daga ya rikide?
Akwai waɗanda kamun farko wala Allah ma ba za su ji wasu alamu na malaria ba, watakila sai a lokacin farin da suka ji, kuma a lokacin za su shiga cikin wannan matsanancin malaria. Wasu kuma zai dan ba su alama kwana daya biyu, su dan yi zazzabi, su ji lafiya lau, su yi wasan su, su yi harkokinsu, in lokaci ya kuma zagayowa su dan ji alama ba lafiya kafin su shiga cikin wannan hali. Yawanci waɗannan kenan kin ga kenan sun dan samu wasu alamu wanda ya kamata da an dauki mataki. Amma akwai waɗanda babu wani alamu, kawai dan lokacin kankani komai zai zo, kawai sai ta zama ta ta'azzara ne.
To likita, akwai wani yanayi ne da aka fi cin karo da cutar? Misali, lokacin zafi ko sanyi ko hunturu?
Babu wani yanayi kowane lokaci za ta iya zuwa sai dai illa iyaka yawancin tana zuwa lokacin da sauro yake da dama cizon mutane ne amma ba wai dan ita kanta cutar ba misali lokacin zafi mutane ba sa iya yin bacci misali da rufa za a fito waje inda sauro yake za a yi cizo saboda haka yanayin zazzabin cizon sauron gaba ɗaya yana karuwa to a lokacin ana iya samun karuwar cutar amma ba wai dan ta'azzara saboda wannan zafin bane a saboda yawan masu wanda sauro ya ciza sun karu ne
shin irin wannan zazzabin cizon sauro mai tsanani wanda kan shafi kwakwalwa yana daga cikin cututtukan da ake iya yadawa misali idan sauro ya ciji mai ita ya ciji wanda bashi da ita yakan yada ta
kamar yadda ita wancan zazzabin cizon sauro wanda bai ta'azzara ba duk abu ɗaya ne ba wai an samu bambanci bane akan kwayar kwayar cutar sauron ne dai ta wannan malaria plasmodium falciparum din ita din ce dai illa iyaka ta samu wanda garkuwar jikin shi ba shi da karfi shi yasa hatta ta azara saboda haka yadda sauro zai yada kowace malaria haka zai yada wannan ba wai bambanci bane
menene illar shi wannan nau'i na zazzabin cizon sauro wanda kan shafi kwakwalwa
to yana da illa matuka a duniya ana magana cewar mutane kusan rabin miliyan suna mutuwa saboda wannan zazzabi da ya tazara sannan kuma waɗanda suka rayu din sukan samu matsaloli da dama wasu su samu kurunta wasu su makance wasu su samu tabin hankali waɗansu kuma su samu har jikin su suna a cutar jijjiga epilepsy kenan wasu ya kasance yara ba sa ko iya tafiya ba sa ko iya zama wasu kuma nasu bai ta'azzara sosai ba amma za su samu matsala wurin fahimta ko yanayin aiki ko karatu ko ɗabi'a su yana iya shafa wasu ya zama kawai suna da saurin fushi ko kuma ba sa son kula mutane wanda ainihin damage ne aka samu daga wannan kwayar cuta da ta taba wani bangare na kwakwalwa
ita wannan cuta ta zazzabin cizon sauro da kan shafi kwakwalwan nan akwai wani taimako da za a iya yi wanda ya kamu da ita kar ta kai ga ta kawo masa wata matsala ko kuma illa ta dindindin
muddin da an tabbatar da cewa wannan zazzabi na cizon sauro ya shafi kwakwalwa akwai matakai a asibitoci da za a dauka akan samu matsala da me zai faru nan gaba ba lallai ka iya cewa wannan za ta bashi wata matsala nan gaba ba ko ba za ta bashi ba amma akwai alamu da ake gani a likitance wanda za a gane cewa wannan yana da hatsarin samun wasu matsaloli nan gaba ko kuma ma yana da hatsarin cewar watakila da ƙyar ya tashi daga wannan ciwo likitoci za su iya gane wannan kuma matakan da ya kamata duk a dauka na magani a lokacin nan za a yi inda ake samun matsala shine idan mutum yayi wannan jijjiga ta farko ya shiga koma har yanzu al'umma ma ko wadanda abinda za su fara tunani idan mutum yayi jijjiga cewar ba ciwon asibiti bane to sai ya kasance an samu ba a je asibitin da wuri ba kuma ba a yi magani da wuri ba to wadannan sun fi samun matsala
ana iya warkewa daga cutar misali yaro ya warke ko kuma wanda ya kamu da cutar ya warke ba tare da ta haifar masa da wani matsala ba
eh ana iya samu akan samu wadanda za su warke kuma sun warke babu wani matsala amma dai akan samu masu yawa wanda suke samun matsala nan gaba
to likita yaya ma ake jinyar mai fama da cutar misali in ta fara haifar masa da wani matsala
to wannan jinya ce da dole sai a asibiti za a yi chemist ba zai ba wani duk kame-kame ba zai ba asibiti ne za a dauki wannan mataki su kuma mafi yawancin asibiti akwai shi a rubuce ma yadda ya kamata idan mutum ya zo ya za a yi kuma waɗanda suke jinyar an koya musu an nuna musu ga matakan da ya kamata a bi wani lokacin ta kan kai sai an kai mutum ɗakin intensive care wato kar ta kwana inda za a taimaka masa da numfashi da bugun zuciya da sauransu
to likita yaya yawan masu kamuwa da wannan cuta musamman ma a nan ƙasa ta mu Najeriya
to gaskiya suna da yawan gaske saboda mafi yawancin zazzabin cizon sauron da ke kawo matsala misali a nan ƙasar ita wannan kwayar cuta ta plasmodium falciparum ita tafi yawa kuma ita tafi kawo wannan matsalar saboda haka akwai su da yawa akwai waɗanda kafin a je asibiti sun rasu wasu kuma ba a je ba a zo asibitin saboda haka mutane da dama amma a duniya ana maganar kusan duk shekara waɗanda suke mutuwa saboda wannan akan samu kusan fiye da mutum rabin miliyan saboda wannan matsala
to insha Allah masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Latinas a nan za mu dasa aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato Dr. Lawal Musa Tahir sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya
Madalla a gaida Hawwa Umar yanzu sai ra'ayoyin masu sauraro
Sabonmu na farko ya fito daga Alhaji Abbas Bafa Chalade jihar Bauchi Najeriya ya ce assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Daukar mataki inganta wutar lantarki a sassan kasa ta Najeriya shine mafita kuma abin da ya dace da fata hukumomin da abin ya shafa za su dauki mataki inganta wutar lantarkin ta kowane bangare a sassan kasa ta Najeriya duba da yadda muka kwashe kusan wannan wata mai albarka na Ramadan babu duriyar wutan a yanki na. Da ƙarshe nake jan hankalin umman Najeriya musamman wanda suke ta'amali da wutar lantarki da su ƙara hakuri akan hankulin da suke yi a yanzu. Sai kuma sakonmu na ƙarshe ya fito daga Muhammad da Salihu Kaura na Moda Zamfara ya ce muna fatan tawagar ta musamman da shugaba Buhari ya bayar da umurni a tura a jihar shi ta Katsina don shawo kan matsalar tsaro a jihar za ta hada har da jihar mu ta Zamfara dake makwabtaka da Katsina kasancewa da abin da ya shafi Katsina to ya shafi jihar mu ta Zamfara. Allah ka kamu na mafita amin suma amin.
A gaida Abdulaziz Adli Toro masu sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda agogon muke cewa karfe 11 na safe da minti 26 yanzu kuma sai nasihar azumin watan Ramadana.
Ni ne Inuwa Zubairu Bauchi bismillahirrahmanirrahim. A cikin hadisi ingantacce kuma wani wata daraja din da aka ba masu azumi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salasu da'awatin la turaddu da'awatul walidi li waladihi wa da'awatul sa'imi wa da'awatul musafir. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'o'i guda uku ba a mai da su sai an amsa su. Na farko addu'a mahaifi da ya addu'a wa ɗansa da kuma addu'a mai azumi yayin da yake azumi da addu'a matafi yayin da yake cuɗanye da tafiya. Waɗannan lokatai wato masu daraja ne tunda ana samun amsa addu'a kuma ya nuna cewa kowa ya rika fatan alheri wa dan musamman ma uba ya yi fatan alheri kada ya yi mummunan addu'a wa ɗansa tunda ana amsawa sai in bai yi ba haka ko mai azumi kada ya bari lokacinsa ya tafi a banza ya shagala ya ta yin addu'a haka matafi kada ya tafi kawai ya dawo baya yin addu'a don addu'ansa amsasshiya ce.
Madalla kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takaice.
To a takaicen Hafiz shine a sakamakon farko da ya fara bayyana zaben shugaban kasar India da aka kidaya a yau Alhamis yana nuni da cewa jam'iyyar mai mulki ta Prime Minister Narendra Modi take da rinjaye. A yau Alhamis ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta shirya ta yi wa fadar White House ƙarin bayani kan yiwuwar tura ƙarin dubban sojojin zuwa ƙasar gabas ta tsakiya a cewar jami'ai. Bukatar na neman ƙarin waɗannan aika sojojin ta fito ne daga rundunar dakarun ƙasar kuma za a gabatar da ita ga fadar ta White House domin ganin an aminta da wannan bukata. Wata matsaya da aka cimma tsakanin fadar gwamnati ta White House da 'yan majalisar dokokin kasar ta fito daga jam'iyyar jam'iyyar Democrat ta Amurka kan batun samar da abubuwan more rayuwa ta gurguje. Matsayar daida da aka kasa cimmawa da tsakanin lokacin da shugaban Amurka ya yi barazanar dakatar da yin aiki da 'yan jam'iyyar ta Democrat kan batutuwan yin dokar a majalisar. Gwamnatin Pakistan ta ce ta samu nasarar kammala atisayen harba makamai masu linzami kira ballistic wanda ke iya ɗaukar nukiliya da sauran alburusai mai tafiyar kimanin kilomita 1,500. Hakan na zuwa ne biyo bayan ta da jijiyar wuya da ke faruwa tsakaninta da abokin hamayyarta ta India.
To masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato 8:30 kenan agogon Ghana inda za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Yusuf Aliyu Harande da ya taya ni gabatar da shirin da Tadi Abaji da ya haɗa shirin sai kuma injiniyan Musdrik Franklin ni Muhammad Hafiz Balle ke cewa da fatan masu azumi za su sha ruwa lafiya sai mun haɗa shirinmu na dare.